wanda za a yi masu a kai shi ne abin da ya shafi siffofi na mace ta gari gabanin malamai da suke magana a kan wannan batu galibi sukan nan yi shekara da yi mamaki ce da ake shekara da ake shiryawa matan musulmai kuma da su ne tushen maraya su ne garuruwa su ne gidaje suna cewa su ne nisfun mujtama wato rabu dari wasu ka ce a yi mata su ne rabin gidan aka so bar ma yanzu adadin mata ya tsanci rabu kuma ɗayan rabin ma su suke samar da shi duk wani da aka gani da ke alfahari da shi a hannun mace yake ma kuma ita da kula da shi sannan a tsakanin mata yake dole a hannun mace yake ma mahaifiyarsa sannan yana tare da wata mace matarsa isa idan aka yi rashin sa mutum bai samu ba kwaye ba waɗannan mata biyu da yake tsakanin su sannan kuma ka yamma
gabanin mu shiga tafsiri akwai tambayar da muka yi ishara a kan ta'ajiya cikin jerin tambayoyi da aka yi dangane da adalci tsakanin ƴaƴa cewar mutum zai iya ƴaƴansa wasu ya sanya su a makaranta ta gwamnati wasu kuma ya sanya su a makaranta wacce take mai cin gashin kanta wato private kenan makarantar kuɗi hakan bai ci karo da adalci da aka nema daga uba yayi tsakanin ƴaƴa ba wannan ita ce tambayar to abinda malamai suke faɗi a wannan gabar shine abinda ake so a samu daidaito shine kyauta da za a yi wa ɗaya wanda ba ciyarwa ba ne ko tufatarwa ko kuma magani ko bukatun yau da domin ƴaƴan za ka sarar ba matakinsu ɗaya ba kuma ba buƙatar su yi ba yanzu kana da ɗa ɗan shekara goma sha biyu ko sha uku da ɗan shekara ba za ka ce abincin da ka ba wa ɗan shekara sha biyu sha uku nan gwargwadon abincin da ka ba shi yawansa shi za ka ba ɗan shekara alko ne da buƙatarsa ɗan shekara sha biyu zai iya cin ninkin abincin da ɗan shekara da ke ci ba nan ba za a ce ba kai adalci ba in ka bambanta tsakanin su to shi ne malamai suka ce wannan adalci da ake magana ya shafi kyauta da za ka yi wanda ba shi da alaƙa da buƙatunsu na yau da kullum na abin da ya shafi abincinsu suturarsu neman iliminsu kowanne gwargwadon buƙatunsu yanzu a wannan tambayar da aka yi cewa shin tilas ne a daidaita tsakanin ɗaya? Wannan a sanya su a makarantar gwamnati, wannan kuma makarantar kuɗi. Wannan zai koma ne zuwa ga maslaha da kuma yanayi. Idan ya zamanto ‘ya’yanka na farko-farko ka sa su a makarantar kuɗi, saboda kana da wadata, kana da hali. Waɗanda kuma suka zo daga baya ta yiwu ko yawan iyalan sun ƙara maka yawa, da yadda za ka iya kashe kuɗi a harkar karatu yanzu ba za ka iya ba, sai ka tarar galibi abinci ya cinye kuɗin. To nan Allah bai ɗora ma tilas cewa yanda ka sa waɗancan manyan suke na kuɗi ko kuma suka yi na kuɗi, waɗannan ma dole sai ka sa su ba. Gwargwadon iko ne, gwargwadon hali. To a nan waɗanda suka zo daga baya, bayan rayuwa ta canja, an samu matsi na rayuwa, abin da ake samu bai fiye tafi a abinci ba, ƙoƙari ne ma ake harkar karatun, to anan ba za a ce dole ‘ya’yan sai ka sanya su suma a na kuɗin, ba za ka iya sanya su a na gwamnati, kuma babu tuhuma gurin a kanka gurin Ubangiji, saboda Allah subhanahu wa ta’ala umarnin da ya ba wa bayinsa shi ne su ji tsoronsa gwargwadon ikonsu. Kai kuma iya ikonka kenan. Allah subhanahu wa ta’ala baya ɗorawa rai abin da ba za ta iya ba, ko kuma abin da ya fi ƙarfinta. To wannan na farko kenan, ma’ana za a yi dube zuwa ga yanayi ko kuma maslaha. Kaga yanzu wannan misali da na kawo yana da alaƙa da yanayi. To akwai kuma misali da za a iya dubawa wanda yake da alaƙa da maslaha. Ƙaddari cewar duka ‘ya’yan naka kana da ikon sa su makarantar kuɗi, amma sai ka ga maslaha tana hukunta wane ka sa shi ta gwamnati, amma wane da wane da wane ka sa su ta kuɗi, kamar ya maslaha tana hukunta haka. Wane da ka duba sai ka ga yana da nauyin ƙwaƙwalwa ainu, ko da ka sa shi ta kuɗi duka asarar kuɗinka kawai za ka yi ta yi. Sai kaga kawai ka sa shi ta gwamnati, tunda yanzu an yi ittifaki cewar makarantun gwamnati ba karatu, saboda kiyales da ko oho da kuma rashin kayan karatu da kuma rashin kula, malaman ba a ba su haƙƙinsu yanda ya kamata ba. Sannan a aji guda za ka iya samun ɗalibai 100 ko sama da 100, wannan mai za su ɗauka a ciki. Sannan za ka tarar da yawa a ƙasa suke zaune, ƙasan ma za ka tarar wani guri ma ba kulo, Allah ma za ka ga sun faffashe, to ina za a samu nagartaccen ilimi a nan? Shi ya sa za ka ga sautari da dama iyaye sun fi fifita su kai ‘ya’yansu makarantar kuɗi. Shi kuma tun da ɗan kasuwa ne mai makarantar, dole ya inganta makarantarsa ta yanda zai samu ɗalibai, customers kenan. To idan ka kula cewa wannan ɗan naka yana da nauyin ƙwaƙwalwa, duk yadda za a yi ƙoƙarin ya fahimta yana da wahala, sai ka ga yanzu ka sa shi a makarantar kuɗi kawai asarar kuɗi kake. To babu laifin ka sa shi a na gwamnati, sauran ‘yan uwansa kuma da ka ga suna da fahimta ka sa su a ta kuɗin. Nan ba za a ce ka yi zalunci ba, ka duba maslaha ne. Shi ya sa malamai suka ce galibi abin da ake magana a kai adalci tsakanin ‘ya’ya, kyauta shi ne ake magana. Amma idan an zo batun ciyarwa, kowa za a duba gwargwadon buƙatarsa. An zo batun sutura, kowa za a duba gwargwadon buƙatarsa. Duk da cewa a irin waɗannan guraren ma zaluncin zai iya shiga. Misali ka yi ma wannan ɗinki na shadda wacce take yadi 1,700-1,800, wannan kuma ka siyo masa ɗan China ka ɗinka masa, kaga ba adalci a ciki. Amma dai ana duba gwargwadon buƙata ne da maslaha. Ba za a ce dole duka ‘ya’yanka yanda ka sa wane da wane da wane a makarantar kuɗi, wane da wane da wane ma dole sai ka sa su ba. A maslaha za ka duba da kuma ƙarfinka da ikonka. To a nan duka malamai suka ce duk yadda ka yi, amma gwargwadon maslaha da kuma yanayi babu laifi a kanka. Wallahu ta’ala a’lam. Sannan akwai daga cikin tambayoyi da aka yi cewar yana ganin waɗanda suke in an yi salati wa annabi, sai ga mutane wasu sun shafa fuskarsu, wasu kuma sun shafi kirjinsu. To shi ne yake tambaya, shin
menene hukuncin hakan a shari'a, halaccin haka ko rashin sa. To salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama, malamai suka yi bayani kan ma'anarsa, wa ba wai fassarar salatin ba, a ma'anar salati a dunkule wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Suka ce salatin da mala'iku suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama nema masa gafara ne gurin Ubangiji. In an ce mala'iku suna salati wa bawa, ma'ana suna nema masa gafara gurin Ubangiji. To salatin Ubangiji kuma ga bawa, suka ce rahamarsa ce ga bawa da kuma yabo da jinjina ga bawa. In an ce Ubangiji yayi salati wa bawa, yayi yabo da jinjina da kuma rahamarsa ga bawa. Wasu suka ce yabo da jinjina, wasu suka ce rahama. To duka a hada su dangane da ma'anar salatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga bawa, wanda Allah ya bayyana mana hakan cikin Alkur'ani cewa yana salati wa manzon Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الله مدوكاكين سركيتي إن الله wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah lalle Allah da mala'ikunsa suna salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine malamai suka yi kokarin fito mana da salatin Allah subhanahu wa ta'ala wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce shine yabo da jinjina, kenan Allah yana yabo da jinjina wa annabi. Wasu suka ce salatin Allah madaukakin sarki ga manzon Allah rahamarsa, saukar masa da rahamarsa, kenan yana saukar masa da rahamarsa. To duka biyun za su samu karbuwa kuma ba su karo da juna ba. Sannan salatin mala'iku wa annabi nema masa gafara gurin Ubangiji. Allah ya ce alladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ya ku mu'minai ku yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama, ku roka masa aminci gurin Ubangiji. To sai malamai suka ce salatin bayi wa annabi addu'a ce. To shine wasu daga cikin malamai suka ce tunda addu'a ce, idan an kare ba laifi ka shafa fuskarka, kamar yadda yanzu zaka daga hannu kai addu'a. In ka kare addu'a ba kana shafa fuska ba, suka ce to haka zalika, in an yi salati wa annabi sai ka shafa fuskarka. Jiya mun amsa tambaya, ko shekaran jiya ne, dangane da hukuncin bayan bawa ya gama addu'a ya shafa fuskarsa. Wasu malamai sun tafi kan halarcin haka din, dube da wasu hadisai da suka zo, kamar irin su Ibn Hajar Al-Asqalani cikin Bulughul Maram ya tattaro hadisai da suka yi bayani kan shafar fuska bayan an kare addu'a. Kuma natijar da Ibn Hajar ya fita da ita da ƙarshe ita ce hadisan in an tattara su sashe zai ƙarfafi sashe. A ɗaya hannun kuma da yawa daga cikin malamai suna ga rashin halarcin shafa fuska bayan an ƙare addu'a. Me yasa hadis suka tafi kan cewar hadisan da suka zo wadda suke bayani kan shafar fuska bayan ƙare addu'a ba su inganta ba? To sai a tsaya a taƙaita da hadisai ingantattu wajen bauta wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To haka abun yake a salati wa annabi. Salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a ne wa annabi, kana roƙon Allah Allahumma salli ala Muhammad, kana roƙon Allah ya salati wa annabi, kaga addu'a kake wa ala ali Muhammad da kuma al'ummar annabi Muhammad. Ali anan ba iyalai bane, al'umma ne, shine zaka ji an ce كذبت قوم نوح المرسلين كذب
ولقد جاء آل فرعون النذر
ولقد جاء آل فرعون النذر كما متانم فرعون غرغدي يزو مسو. تو شينه وعلى آل محمد دا الأمر النبي محمد ثم كان روكا موسى الله يا موسى صلاتي كما صليت على إبراهيم, kamar yadda kai salati wa annabi Ibrahim, wa ala ali ibrahim da kuma al'ummar annabi ibrahim. Kaga wannan gabar salati ta farko kenan ta kunshi me addu'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gabar ta tabiyu wa barik ala muhammad, kana roka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah masa albarka, Allah ya sanya albarka a rayuwarsa, kuma haka Allah ya sanya albarka a rayuwar annabi. Abinda zai tabbatar da haka ga mu nan a azare, dukan mu musulmai ne, wannan albarkar rayuwa annabi ce. Addu'a da'awar da yayi tayi, da'awarsa ta zama ta yaɗu a ban ƙasa, ta yaɗu a duniya, har mu da bamu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba takowa inda muke ba, gashi mun rungumi da'awarsa saboda yanda Allah ya sanya albarka a rayuwarsa. To salatin ka kana addu'a, Allah ya sanya albarka a annabi. Kake na wannan yana nuna addu'ar taka fa har yanzu fa tana nan, za ta ci gaba da tasiri tunda akwai guraren da ba musulmai bane. To idan sun musulunta wannan na nuna cewa Allah ya ƙara albarka a rayuwar annabi, saboda abun da yazo da shi yana ta ƙara mamaye duniya, yana ta ƙara yako. Dama albarka shine zamanto al'umma sun amfana da rayuwarka, ko da iliminka, ko da dukiyarka, sai a ce dukiyarka ta yi albarka. Idan ya zamanto an samu dandazo da yawa sun amfana da dukiyar, in aka samu dandazo da yawa da suka amfana da iliminka, sai a ce iliminka ya yi albarka. In aka samu dandazo da yawa da suka amfana da rayuwarka, sai a ce rayuwarka ta yi albarka. To nan kana roƙa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa albarka, wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad, su ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya musu albarka, kana roƙa musu. Shi yasa duk wanda ya zama musulmi zai na shiga ƙarƙashin addu'o'i na bayi da suke a cikin salati da suke annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan daga cikin fa'idar ka zama musulmi kenan. Dan wanda ba musulmi ba baya cikin wannan addu'ar, ba zai shiga cikin al'umma annabi. Dan al'umma annabi kashi biyu ce, akwai ummatul da'awa, akwai ummatul ijaba. Ummatul ijaba sune wanda suka karbi da'awa annabi. To duk inda aka tashi ake addu'a wa al'umma annabi, masu ake yi wa sune ummatul ijaba, wanda suka karbi abinda annabi ya zo da shi. Ummatul da'awa kuma wanda suka yi kunnan uwar shehu, suka ki karba ahlul kitabi, mushrikai, majusawa, hindus, budawa, ga sunan kata-kata addinai ba iyaka a duniya. To wannan sune ummatul da'awa, al'ummar da aka kira su amma suka ƙi su karbi kiran annabi sallallahu alaihi wasallama. To ƴan uwa a takaice, idan mun kula da salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama, ya kunshi yi masa addu'a da kuma yi wa al'ummar sa addu'a. To shine idan an kare wasu, sai kaga sun shafa fiskar su, ma'ana tunda yanzu an kare addu'a, bari a shafa fuska kenan. Wanda suka tafi akan halarcin shafa fuska bayan an kare addu'a, wanda kuma suka tafi akan rashin halarci, dube da cewar hadisan basu inganta ba, su suna ga sawa'un addu'a da kai normal wacce ka daga hannu, da kuma salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba buƙatar ka shafa fiskar ka saboda rashin ingancin hadisan. Wannan dai shine babban dalili da yasa zaka ga wasu idan an yi salati a annabi sallallahu alaihi wasallama sai su shafa fuskar su. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan na cewa assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam tambaya ta ita ce, idan miji ya tara da matarsa a azumi zai yi kaffara, to ita ma akwai kaffarar akanta? E, ita ma akwai kaffarar akanta, idan har ta ba shi goyon baya wajen kusantar ta a wunin Ramadana, ita ma akwai kaffarar akanta. Sai dai inda ƙarfi ya kusance ta, ma'ana ya tilasta mata, to anan babu komai akanta. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, inna Allaha tajawaza an ummati alkhata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi. Allah ya yi afuwa wa al'ummata dangane da abin da suka yi bisa kuskure, da abin da suka yi bisa mantuwa, da kuma abin da tilasta musu aka yi suka yi. Wannan Allah musu afuwa. Yanzu wannan mata, idan tilasta mata mijin ya yi wajen kusantarta a wunin Ramadana, wannan babu kaffara a kanta. Amma idan ya zama da yardarta da goyon bayanta da haɗin kanta, to yadda shi zai yi kaffara, ita ma haka za ta yi wannan kaffara. Dole ne ta 'yanta baiwa, shi ma ya 'yanta baiwa. in ba halin haka sai a je mataki na biyu in ba halin haka sai a je mataki na ƙarshe kamar yadda yazo cikin hadisin Bukhari wallahu ta'ala a'lam wannan tambayoyi ne har guda uku kamar lokacin namu kamar ba zai ba mu dama ba ko za mu jinkirta wannan tambayoyi ne a takarda guda har guda uku a jere saboda yanayin lokaci za mu jinkirta ta wannan na cewa assalamu alaikum ina neman addu'a tsakanina da mijina ina fatan Allah ya daidaita mu akwai ɗana da yake neman aiki Allah ya bashi in alkhairi ne aikin gwamnati Allah ya yaye mun jinyar da take damuna Allah ya biya mana bukatunmu Allah biya mana bukatunmu dukkan musulmi bisalam wannan takaddar wacce ta rubuto takaddar tana nema ƴan uwa su sanya ta cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara daidaita tsakaninta da mijinta su samu fahimtar juna mu tana nema gurin ku ƴan uwa sai a sanya ta cikin addu'a gurin mu gaba daya Allah daidaita tsakanin ku ke da mijinki Allah ya sulhunta tsakanin ku ke da mijinki ya sanya fahimta tsakanin ku da mijinki da yarda da amana da aminci ya zaunar da ku lafiya ya sanya albarka cikin rayuwarku bangaren addu'a da take bukata ta biyu danta yana neman aikin gwamnati tana roƙo gurin ƴan uwa su taya ta da addu'a kan wannan aiki da wannan ɗana take nema Allah ya datar da shi wajen samu to Allah ya masa dace wajen samun wannan aiki kuma ya sanya aikin ya zamanto alkhairi gare shi da iyayensa da mutan anguwansu da musulmi da musulunci gaba ɗaya sannan jinyar da kike fama da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya baki lafiya Allah ya yaye miki Allah ya jiyar da ke daɗi da lafiya sauran majinyata na musulmi ubangiji ka ba su lafiya ka jiyar da su daɗi da lafiya ka sanya jinyar su ta zamanto kafara gare su saura da basu ji tambayoyi da suka rubuto ba sai a mana haƙuri zuwa gobe in Allah kai ayar da har yanzu dai muke bayani a kanta ita ce aya ta 41 daga sura ta biyu wato suratul baqara fadin Allah madaukakin sarki wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyyaka fattaqun wannan aya mun yi bayani dangane da galibin aya mafi yawa daga cikin abin da ayat ta kunsa mun yi bayani a kansu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayar yana umurtar Yahudawa da su yi imani da abin da aka saukar wato Alkur'ani wanda yake ne gaskata abin da ke gurinsu wato littafin At-Taura wannan mun yi bayani sosai a wannan ɓangaren fiskokin da Alkur'ani yake gaskata littafin At-Taura sa'annan kuma muka zo muka duba sababin da yasa Ubangiji ya ke umurtarsu da su yi imani da abin da ke gaskata abin da ke hannunsu mun yi bayanin sabubban a karatunmu na jiya inda ba buƙatar sake dawo musu sai Allah madaukakin sarki yake hana su da karsu zamanto tawaga ta farko bangare na farko da zai zama mai kafurce ma wannan littafi na Alkur'ani tunda yana gaskata abin da ke gurin su to karsu zama bangare na farko wanda ke kafurce masa domin hakan zai iya zama illa gare su illa kuma wacce take ninkakkiya saboda in har suka zama na farko to duk wanda zai zo daga baya ya kafurce masa zai zama yayi koyi da su ne sai zamanto sun dauki dakon laifin su na kafurce masa kuma sun dauki dakon laifin wanda zai zo daga baya wanda zai kafurce masa saboda ya bi gacin su ya bi turba su to abin da yayi na kafurce masa in an bashi zunubi su da suka kirkiri kafurce masa su ma za su dauki wannan zunubi to shine muka yi bayani a jiya cewar duk wani abu da ya shafi sakon ubangiji ko ya shafi barna karka kuskura ka zamanto kai ne mutum na farko mai fito da shi mai bayyana shi cikin al'umma domin hakan zai zama maka bala'i ko bayan mutuwarka duk wanda ya zo yayi aiki da wannan sako da ka assasa shi cikin al'umma ko ka raya shi cikin al'umma ko kuma da ya mutu ka farfado da shi cikin al'umma to ko tantama babu zaka dauki laifin wannan aiki da mutane suke yi a bayanka ko da bayan mutuwarka da shekaru nawa ne duk wanda za su zo su yi aiki da wannan aiki da ka zo ka raya na sako wa ubangiji subhanahu wataala bayan su an rubuta musu zunubi kai ko da kana cikin kabarinka kai ma za a rubuta maka sai zamanto har kiyama ta tsaya in dai za a samu al'ummar da suke aiki da wannan barna da ka zo ka raya ta cikin al'umma to kai ba za ka gushe ba ana rubuta maka zunubi kaga wannan bawa ya tabe ya halaka ya shiga uku ya lalace idan a ce har bayan mutuwarsa kuma ko shekaru nawa za a yi barnar da ya raya ta barnar da ya farfado da ita cikin al'umma in mutane sun yi ta ana rubuta masa zunubi to wannan ya shiga uku kuma wannan zai ta ƙara masa musifa da bala'i da kata'i cikin kabarinsa yana kwance bala'in yau ya fi na jiya wanda zai zo na gobe ya fi na yau to kaga wannan ai rayuwa bata yi kyau ba idan mutum ya zama haka saboda haka mutum ya kiyayi zuwa da mummunan abu cikin al'umma wanda al'umma ba su san shi ba ko kuma da an san shi an mance ya zo ya tuna wa al'umma ya zo ya rayar da shi cikin al'umma ya zo ya farfado da shi cikin al'umma ta wannan idan mutum ya zama haka ya jefa kansa cikin bala'i rayuwa ba za ta masa kyau ba sannan kwanciyan kabari zai zamanto mafi tsananin abu a gare shi gabanin ya tsaya gaban ubangiji subhanahu wataala shi yasa Allah madaukakin sarki yake hana wannan al'umma ta banu Isra'ila kar su zamanto bangare na farko tawaga ta farko da za ta kafurce masa duk da cewar gabanin su al'ummar banu Isra'ila din akwai wanda suka riga su wajen kafurce masa sune Qurayshawan Makka to amma a nan gurin da aka ce kar su zama na farko ana nufin daga cikin ahlul kitabi ba wai cikin al'umma gaba ɗaya ba Allah a ƙarshen ayar yake ƙara jan kunnen su da hana su wata mummunar ɗabi'a da ta hana su karɓan Alƙur'ani dan ba wai suna tantama kan Ƙur'ani bane ko kuma suna ga ba gaskiya bane a sun yarda da gaskiyar Ƙur'ani saboda dalilai da dama sun tabbatar musu cewar Alƙur'anin daga gurin Ubangiji subhanahu wataala yake to amma menene ya hana su karɓar Alƙur'ani shine Ubangiji yake ishara a nan su ƙauracewa abin da ya hana su karɓan Alƙur'ani don su samu damar karɓar Alƙur'ani su ƙauracewa abin da ya hana su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su samu damar imani da manzon Allah su ƙauracewa abin da ya hana su karɓar musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su samu damar karɓar musulunci shine Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kar ku sayar da ayoyina da ɗan dukiya ƙanƙani na duniya abin duniya wanda bai taka kara ya karya ba mun yi bayani a jiya cewar al'ummar Yahudawa musamman malamai a cikinsu masu faɗa aji a cikinsu manya-manya a cikinsu sun kasance gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna amfana da al'ummar su saboda yanda al'ummar ke ganin su a matsayin ido a cikin su matsayin malamai matsayin masu dora su akan turba masu haskaka musu masu fito musu da gaskiya to sai zamanto al'ummar suna amfanar da malaman su da masu fada aje a cikin su ta yadda duk shekara za su kawo abinci mai tarin yawa su jibge musu su kawo dabbobi masu tarin yawa su jibge musu su zo da dukiya mai tarin yawa su danka musu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo Madina aka fahimci gaskiya kuma aka fahimci cewa shine manzo da Allah madaukakin sarki ta ishara yayi ta bushara yayi ta bayyana siffofin sa cikin littattafan da suka gabaci alqur'ani to sai da yawa suka karbi abinda annabi yazo da shi amma yahudawa sai suka juya baya me yasa suka juya baya gudun kar su rasa abinda suke samu duk shekara na abincin da ake girke musu a store din su da kuma dabbobi da ake girke musu a gidajensu da kuɗi da ake ajiye musu a gidajensu domin in sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin da suke samu suna ga za su daina samu tunda yanzu za a ci gaba da tafiya ne gurgurdan yanda musulunci ya tsara to wannan sai ya hana su imani da annabi karbar abin da annabi yazo da shi na shari'a gaskata abin da yazo da shi na alqur'ani saboda me saboda gudun kar su rasa wannan abin duniya shine Allah yake hana su cewar wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kar ku sayar da ayoyi na da abin duniya wanda yake kankani ku yi ta gayawa mutane don su dauki abin duniya su ba ku har ma ya kai ga ya musu na da dukiya wacce take yar kadan wacce bata taka karata kariya ba wannan dalilin su na farko ke dalilin su na biyu suka ce karantar da ayoyin Allah ibada ce ibada kuma ba za ka yi a baka kudi ba me za ka yi fatan samu lada gurin Ubangiji yanzu kamar wanda zai yi azumi ne kamar wanda zai yi sallah ne ai ba za ka yi sallah ka ce a biya ka ba ba za ka yi azumi ka ce a biya ka ba waye zai biya ka Allah ya biya ka da mai dalada suka ce to haka shi ma karantar da ayoyin Allah ba za ka karantar ka ce a baka sakamako na abin duniya ba to sai dalilan su kuma na uku hadisai ne wanda suke masu rauni waɗanda ba su inganta ba daga cikin jerin hadisan akwai hadisin Ubada dan Samit, Allah yarda da shi. Wannan hadisi kusan babu shi cikin littattafan hadisai da ake da su, kutubu sitta. In an ce kutubu sitta, kamar yadda muka yi bayani a baya, su ne Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Sunanu Abi Dawud, Sunanu Tirmidhi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Waɗannan littattafai guda shida malaman hadisai su suke kira da kutubu sitta. To akwai kuma Muwatta Malik da Musnad na Imamu Ahmad da Sunanu Darami. Waɗannan ukun in ka haɗa da shidan nan, malamai suna kiransu kutubu tis'a, littattafan hadisai guda tara. Waɗannan duka madogara ne na hadisai. Galibi hadisan da ke kai kawo na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba sa fita daga waɗannan littattafai. Galibi in dai kana neman hadisi, kutubu tis'a ɗin nan, littattafai guda tara nan, yana da wahala ka rasa ciki. To in ka rasa, akwai kuma wasu littattafai da zaka iya samu na hadisi, zaka iya samun hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, irin su Musannaf na Ibnu Abi Shayba za a iya samu a ciki, irin su akwai na Abdurrazzaq, akwai Musannaf na Abdurrazzaq, da wasu daga cikin masanid bayan Musnad na Imamu Ahmad, akwai masanid da yawa. To akwai kuma irin su Sunanul Baihaqi, su ma duka suna daga cikin littattafan hadisi. To wannan hadisin dai da muke kan karanta shi, babu shi kwata-kwata cikin littattafan hadisi. Hadisi ne wanda yake mai rauni, raunin nasa ma ya kai makwara. Tunda akan iya samun hadisi mai rauni amma a same shi cikin littattafan hadisi, ko Sunanu Abi Dawud ko Tirmidhi, to shi wannan kwata-kwata ma babu shi cikin littattafan hadisi. Hadisin an samo shi daga Ubada dan Samit, Allah ya dade shi. Yace wata rana ya je ya samu wasu daga cikin ahlus suffa. Ai mun san ahlus suffa ko? Jiya mun yi, ko shekaran jiya ne mun yi ishara a kansu. Su ne mutanen da suka killace kansu wajen koyon addini da ilimi gurin manzon Allah, ya zama ba su da gida ma da suke zaune ciki a masallaci suke kwana. Nan ne suke wuni, nan suke kwana, su ɗauki ilimi gurin manzon Allah su yi tsayuwar dare. Wannan shi ne aikinsu. Da rana suna ɗaukan ilimi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da dare kuma suna tsayuwar dare, ba su da aikin da ya wuce wannan. Su ake kira ahlus suffa. To Ubada dan Samit, Allah yarda da shi, ya ce ya karantar da wasu cikin sashen ahlus suffa, ya karantar da su alkur'ani da kuma rubutu, ya koya musu rubutu kuma ya karantar da su alkur'ani. Sai wani daga cikinsu sai ya kawo kibiya, sai ba ni kyauta, ma'ana ya yi appreciating ɗin abin da na musu, na karantar da su alkur'ani da na yi, da koya musu rubutu da na yi, sai kawo kibiya, sai ba ni kyauta, in ji Ubada dan Samit. Ubada dan Samit ya ce, to da na duba kibiya sai na ga ai ba dukiya ba ce, in na karɓa zan iya amfani da ita wajen yaƙi fi sabilillah, kawai sai na karɓa. To da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo, sai na nuna masa nake bashi labari cewa wani daga cikin ahlus suffa da na karantar da su alkur'ani shine ya bani wannan kibiyar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce masa, in har kana so a daura maka kibiyar nan ranar gobe kiyama da kibiyar wuta na jahannama, to ka karbi wannan kibiyar. Yace, to da naji haka sai na mayar masa da kayansa. Amma na hadisi, kamar yadda na yi bayani, ɗan uwa hadisi ne wanda babu shi cikin littattafan hadisi. Kenan dalilan da su Imamu Zuhuri suka dogara da su ɓangarori guda uku. Na farko, wannan ayar da muka karanta ta, ko muke kan karanta ta, da Allah maɗaukakin sarki ke hana banu Isra'ila kar su fansar da ayoyinsa da abin duniya ɗan kaɗan. Na biyu kuma sun yi kiyasin karantar da alkur'ani da kuma ibada da za a yi ta sallah da azumi, kan cewar shi ma karantar da alkur'ani ai ibada ne, kamar yadda ba za ka yi azumi ka nemi a biya ka lada daga abin duniya ba, haka shi ma alkur'ani ba za ka karantar da shi ka nemi a baka lada na dukiya na abin duniya ba. Wannan ra'ayi na farko kenan cikin ra'ayoyin malamai dangane da karban abiya ka karantar abiya ka ra'ayi na biyu akan sa Imam Abu Hanifa ya tafi shi Imam Abu Hanifa yana ga makaruhi ne wato ba za a ce haramun bane kamar yadda ra'ayi na farko suka tafi akai su Imam Zuhuri Imam Zuhuri sun tafi akan haramcin haka din amma Imam Abu Hanifa shi ya tafi akan cewa makaruhi ne ma'ana abun kyama ne san samu kar a karba din kar ka karantar da ayoyin Allah kar ka karantar da addini ka karbi abun duniya abun kyama ne a gurin Imam Abu Hanifa dalili kuma yace ai ayoyin Allah daukaka su ta wuce a fansar da su da abun duniya to sai ra'ayi na uku wanda akan sa ne Imam na Malik ya tafi akan sa ne Imam Shafi'i ya tafi akan sa ne Imam Ahmad ya tafi kenan jumhur galibin malamai na mazhabobi guda hudun nan sun tafi akan wannan ra'ayi na uku sannan akan sa ne Abu Thawr da wasu da yawa daga cikin malamai suka tafi kan halarcin karban abun duniya a yayin da ka karantar da addini ka karantar da alqur'ani a biyaka suka ce wannan halal ne in ka ci ka ci halal ka ci halak malak ka karantar da alqur'ani a biyaka ka ci halak malak menene dalilin su sun kafa hujja da dalilai daga hadisai na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama dalili na farko hadisin da aka samo daga Abdullahi dan Abbas Allah yarda da shi da babansa wanda Bukhari ya fidda wannan hadisi cikin sahihinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna ahqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah lallai mafi cancantan abun da yafi dacewa ku karbi sakamako akan sa shine littafin Allah ku karantar a baku sakamako to littafin Allah yafi komai cancanta idan zaka karantar da lissafi a biyaka in zaka karantar da turanci a biyaka in zaka karantar da biology a biyaka to littafin Allah shi yafi cancanta in ka karantar a biyaka saboda kimarsa da darajarsa in ka kwatanta da waɗancan ilmummuka na duniya yana sama da su to in waɗancan ilmummuka zaka karantar a biyaka to shi yafi cancantar in ka karantar a biyaka kenan biyan ma da za a yi ga wanda ya karantar da littafin Allah haka mata ya ninka ninkin baninkin na biyan wanda ya karantar da lissafi da wanda ya karantar da harshen turanci saboda me saboda littafin Allah na gaba da lissafi littafin Allah na gaba da harshen turanci abinda wannan hadisi na Ibnu Abbas ya kunsa ke wannan dalilin su na farko kenan da yasa suka tafi kan cewar halal ne ka karantar da alqur'ani a biyaka dalilin su na biyu hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa yake ba da labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su wata bukata da suka je suka kammala wannan bukatar da manzon Allah ya tura su zuwa gare ta suna hanyar su ta dawowa dare musu sai suka yada zango a wani ƙauye suka nema gurin mutanen ƙauyen su karbi bakuncinsu dama bako idan ya zo gari abubuwa biyu yake bukata in ka masa ka masa komai na farko ka bashi abin da zai sa a bakinsa dole bako yana tare da yunwa yana tare da kishirwa ka bashi abinci da abin sha wannan na farko kenan na biyu ka bashi gun da zai sa haƙarƙarinsa ma'ana gun da zai kwanta ya huta don kaiwa bako wannan ka masa komai to sai suka nemi mutan ƙauyen nan su karbi bakuncinsu su ba su abinci su ba su gurin kwana mutan ƙauye suka ce mu ɗabi'ar mu ba ma karban bako ba sa karban bako to wannan yasa Abu Sa'id al-Khudri shi da tawagarsa suka fita daga cikin wannan ƙauye suka je wajen ƙauye suka samu gindin bishiya suka yada zango domin ba za su iya tafiya cikin dare ba galibi a wancan zamani sukan yi tafiya cikin dare a ranar daren 13 14 15 saboda me akwai hasken farin wata za su iya ganin hanya to amma da zaran wata ya buya ya shiga duhu ba za su ga hanyar da suke taka ba tunda ba da fitila suke tafiya ba to shi yasa in dare ya shiga koda suna tafiya sai su sauka su kwana sai gari ya waye su ci gaba da tafiya to shine suka je gindin bishiya suka ya da zango su kwana a wannan guri idan gari ya waye su karasa to ana haka bisa iko da hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya kaddari kunama ta harbi dagacin wannan kauye mutan kauyen suka yi ta kokarin magani wa wannan dagaci magani bai amfani ba duk wani magani da suke ga za su masa ya amfanar da shi amma bai amfani ba to shine wani ya bada shawari cewar waɗannan matafiyan a tuntube su ko akwai mai magani cikin su to shine suka tuntube su shin akwai mai magani cikin ku domin dagacin mu kunama ta harbe shi duk wata dabara da zamu yi mun yi amma kuma bata amfanar ba sai Abu Sa'id al-Khudri yace eh ina da magani amma maganin nan ba zan ba ku shi kyauta ba kamar yadda muka nemi ku karbi bakuncin mu kuka ki ni ma maganin nan biya za ku to nawa zamu biya yace kaza suka ce rage mana zuwa kaza yace to kaza ya muku rage mana har suka yi ittifaki akan dabbobi 40 in har yayi magani wa dagacin su magani ya amfanar to abin da za su bashi na sakamako shine dabbobi 40 to shine Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki yadda da shi yazo gurin wannan dagaci nasu ya karanta masa suratul fatiha cikin ikon Allah take wannan dafi da ke radadi wa dagaci sai tafi kamar an yi ruwa an dauke mutun da an yi yarjejeniya kan cewar in magani yayi amfani za a bashi dabbobi 40 sai aka dauki dabbobi 40 aka bashi wannan ijtihadi ne na Abu Sa'id al-Khudri to sai suka kado dabbobin su suka taho da su Madina gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo a ji me manzon Allah zai fadi kan wannan abu da suka yi shin daidai suka yi ko kuskure to da suka zo sai suka ba annabi labari kaji abin da ya faru tsakaninmu da mutanen wani kauye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya har sai da hakwaransa suka bayyana ya taba Abu Sa'id al-Khudri yace wa ma adraka annaha ruqya waye sanar da kai cewa suratul fatiha ruqya ce ana karanta ta cikin iko Allah a samu sauki annabi yace to ku raba da ni in an tashi raba dabbobin ni ma a raba da ni to shine malamai anan suka ce abinda Abu Sa'id al-Khudri ya karanta ayoyi ne na Qur'ani suratul fatiha kuma ya karbi sakamako akan karanta ayoyi na Qur'ani suka ce to wannan dalili ne da ke nuna cewar ya halatta a karantar da ayoyin al-Qur'ani a karbi sakamako domin annabi anan gurin ya ji dadin abinda Abu Sa'id al-Khudri yayi har ma yayi dariya har sai da aka ga hakwaransa kuma yace in an tashi rabawa a raba da shi suka ce da kuskure ne annabi ba zai ce a raba da shi ba annabi kuma baya cin abin da yake ba halal ba annabi baya cin abin da akwai shubha ciki wannan ya nuna tsantsan halarcin karantar da ayoyi na alqur'ani a karbi sakamako akai to ƴan uwa cikin waɗannan ra'ayoyi na malamai guda uku wanne ne ake ganin ya fi rinjaye mun ji dalilin kowane ɓangare na ƙarshe ko dube da cewar sun dogara da hadisai ingantattu na farko kenan to mu koma ga ra'ayi na farko da suka kafa hujja da wannan ayar me za mu ce wani martani za mu mayar suka su banu Isra'ila ko to abinda malamai suka faɗi suka ce shar'u man qablana shar'un lana ma lam ya'ti shar'una bi khilafi shari'ar al'ummar da suka gabace mu za ta zama shari'ar mu amma da sharadi in shari'ar mu bata zo da sabaninsa ba yanzu za a iya cewa wannan ayar da Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila takaita da banu Isra'ila shari'ar su ce kenan su a shari'ar su an hana ka karantar da ayoyi a baka abin duniya tunda ai da su Allah yake magana mu kuma a shari'ar mu gashi nan annabi ya ce inna ahqqa ma akhadtum alayhi ajran kitabullah. Lallai mafi girman cancantan abin da yafi dacewa ka karbi sakamako a kansa shine littafin Allah. Su kuma ana an ce musu wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, sai su malamai suka ce wannan yana nuna maka shari'ar su banu Isra'ila, ba a yadda ka karantar da ayoyi na Allah a baka sakamako ba, amma a shari'ar mu ta al'umma annabi, tunda ai kowane annabi da shari'ar sa, abinda suka zo da shi na ibada wa Ubangiji da kadaita Ubangiji da ibada, wannan abu ɗaya ne, duka annabawa sun zo da abu ɗaya. To amma in an zo shari'a fa, kowane annabi an sa masa shari'arsa da ta bambanta da ta ɗan uwansa, dan al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba a shar'anta musu taimama ba. Dole in dai lokacin sallah yayi ko ba ruwa, dole ka nemo, duk inda ruwa ya shiga ya fita dole ka nemo kai alola kai sallah. Amma mu in ba ruwa an maka sassauci, an daga maka kafa kai taimama ka kai sallah. Kaga wannan ya nuna bambanci tsakanin shari'ar mu da ta sauran al'ummun da suka gabace mu. Haka zalika, idan kana tafiya a dokar daji lokacin sallah yayi, zaka iya sallah a dokar daji, amma al'ummun da suka gabace mu ba a yarda mutun ya sallah ba sai a masallaci. Ko da a dokar daji sallah ta kama ka, ba a yarje maka ba sai ka je inda masallaci yake kafin kai sallah. To kaga wannan yake nuna bambance bambance da suke tsakanin shari'ar mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran al'ummun da suka gabaci wannan al'umma. To shi yasa wasu malamai suka ce wannan hani na Ubangiji ya takaita ga al'umma banu Isra'ila, tunda annabi sallallahu alaihi wasallama anan an samu maganar sa da ya nuna halarcin a karantar da ayoyi a karbi abun duniya, wannan ya nuna kenan shari'ar annabi ba haramun bace, ko da shari'ar banu Isra'ila, su banu Isra'ila ta zama haramun. Kaga sai zamanto wancan hujjar da su Imamu Zuhuri suka dogara da ita ba hujja bace wacce take mai ƙarfi, saboda wannan dalili da muka kawo na hadisan nan guda biyu. Sa'annan kuma ana magana ne kan banu Isra'ila, wannan na farko kenan. Sai na biyu, hujjar su da suka kawo wajen kiyasin karantar da Alkur'ani da sallah da azumi, cewa sallah da azumi ibada ce, karantar da Alkur'ani shi ma ibada, to ai ba za ka yi azumi ka ce a baka abin duniya ba. To nan ma malamai sai suka ce la qiyasa ma'an nassi, ba a yin qiyasi, matukar akwai nassi, dama in an rasa nassi ne sai ai qiyasi. To amma in har akwai nassi, babu qiyasi. Idan kai qiyasi ga nassi, to qiyasin ka ya fadi kasa warwas, haka malamai suka faɗi, shine ma'anar la qiyasa ma'an nassi. Suka ce hadha qiyasun fi muqabalatin nassi, wannan qiyasi ne da yake karo da nassi, saboda haka in qiyasi yayi karo da nassi, aje qiyasin ake a dauki nassi, dama nassi shine uwa uba, shine kankat, nassi na Alkur'ani da nassi na hadisi, da su ne Ubangiji ya bautar da mu. In an rasa ne kuma sai aje ayi kokarin yin qiyasi, amma matukar ba a rasa ba, qiyasi baya tasiri, baya amfani. To wannan kadan daga cikin amsoshi da malamai suka bayar a wannan gabar. Sun yi ta bada wasu amsoshi musamman a fadin Allah madaukakin sarki, wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan, da su Imamu Zuhuri suka kafa hujja da shi, wanda lokaci ba zai bamu dama mun duk mu yi ta zubo su ba. To sai abu na karshe a wannan gabar, yan uwa, wannan ayat dai wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan, kar ku fansar da ayoyi na da abun duniya wanda yake kankani. Nan ma malamai sun tattauna tsakaninsu, ya halatta mutum ya zo ya ja mutane sallar tarawih, tunda sallar tarawih yana karanta ayoyin Allah ne, a biya shi, ina fata mun gane, ya ja mutane tahajjud, ai yanzu lokacinsa, ya halatta ya ja mutane tahajjud a biya shi. Imamu Malik ya ce baya ganin laifin haka, ya ce babu laifi in mutum ya ja mutane tarawi an biya shi, ya ja mutane tahajjud an biya shi. Ya ce to amma yana kyamar haka a farilla, mun gane farilla, sallolin farilla ka ja kana jan azhar, la'asar, magriba, isha ana biyan ka, ya ce yana kyamar haka. Inji Imamu Malik ya ce babu laifi in sallar nafila ce ka ja mutane aka biya ka, ya ce wannan ba laifi, baya ganin laifin haka, amma yana kyamatar ka ja mutane sallar farilla su biya ka. Imamu Shafi'i kuma da yazo sai ya ce duka in ka ja aka biya ka, ka ci halak malak. Inji Imamu Shafi'i, Allah masa rahama. to ɗaya daga cikin magabata kuma da ake kiransa Imamul Auza'i yace duk wanda zai zo ya ja mutane sallah sawa'un ta nafila ce ko ta farilla a biya shi ba shi da sallah inji Imamul Auza'i yace kai liman bakka da sallah tunda sallan nan ibada ce to ta za a yi ka ja mutane kuma a biya ka to saboda haka in kai aka biya ka bakka da sallah Abu Hanifa shi kuma da yazo sai yace shi dai a gurin sa makaruhi ne ka ja mutane nafila su biya ka ko ka ja su farilla su biya ka yanzu muna da maganganu guda nawa guda hudu na farko na Imamu Malik da yake ga babu laifi a nafila amma a farilla ya kyamace haka na biyu akwai na Imamu Shafi yana ga duka daidai ne da nafila da farilla ka ja a biya ka duk ba matsala ka ci kuma ka ci halaka sai kuma Imamul Auza'i shi kamma yana ga duk wanda zai yi sallah wa mutane sawa'un ta farilla ce ko ta nafila a biya shi to wannan ba shi da sallah Abu Hanifa shi kuma ya kyamace haka din sawa'un a farilla ko kuma nafila sai dai wannan mas'alar tana da alaka da wacce ta gabace ta ita ce ka karantar da mutane alqur'ani a biya ka sai zamanto halaccin mutun ya ja mutane sallah a biya shi sai da wasu malamai suna cewa kar ya sa ka'ida da shari'i cewar in ba za a biya shi ba zai ja sallar ba amma zai zo ya ja sallar in an biya shi ya karba kuma ya ci halaka saboda hadisan da muka karanta a baya za a yi amfani da su a wannan gaba din a ƙarshen wannan aya Allah madaukakin sarki yake cewa banu Isra'ila wa iyaya fattaqun kuma gare ni nini kadai za ku zamanto masu takawa gare ni nini kadai za ku zamanto masu tsoro su kebe takawarsu ga Ubangiji subhanahu wata'ala su kebe tsoronsu ga Ubangiji subhanahu wata'ala domin idan sun zamanto masu takawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala shi kadansa wannan zai wajabta musu gabatar da imani da ayoyin Allah akan abun duniya kenan raunin takawa ne ga al'umman nan ta banu Isra'ila yasa suka fifita abun duniya akan imani da ayoyin Allah yanzu da akwai takawa mai karfi tare da su ba yadda za a yi su fifita abun duniya akan ayoyin Allah kamar yadda mutum idan ya fifita abun duniya akan ayoyin Allah wannan na nuna raguwar takawarsa ko rashin takawarsa to shi yasa Allah ya ce wa iyaya fattaqu gare ni nini kadai za ku zama masu takawa domin takawar nan ita ce za ta taimake ku wajen gabatar da ayoyin Allah akan abun duniya wajen fifita ayoyin Allah akan duniya sannan raunin takawar ita za ta sanya ku zamanto masu fifita duniya akan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to ita wannan takawar malamai sun yi ta kokarin yi mana bayani kan mecece ma'anar takawa in an ce takawa na farko kenan na biyu kuma fa'idojin takawa takawa tana da fa'idojin da suke masu tarin yawa to ƴan uwa gabanin mu je ga ayar da take biye ma wannan yana da kyau ko a takaice minti ɗaya biyu mu duba menene ma'anar takawa tunda Allah ya umurci banu Isra'ila su yi kuma yake ba mu labari dan mu ma mu dauki izina mu ma mu yi takawa to mu duba mana a takaice me ma'anar takawa kuma menene tasiri da fa'idar takawa ga musulmi in ya zama mai takawa lokaci ba zai ba mu dama wajen duba wannan mas'alar ba za mu dasa aya a wannan gabar har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gaba na gobe kenan in rayukan mu sun kai abubuwan da muka faɗa wanda suke daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya nauye mizaninmu da wannan karatu muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya ma duk wani mai bukata bukatarsa a cikinmu sannan duk wani wanda yake fama da jinya kowace kala ce Ubangiji ka san jinyarsa ka yaye masa Ubangiji ka bashi sauki Ubangiji ka bashi lafiya da ikonka da isarka da buwayarka sannan duk wani wanda yake da damuwa a cikin mu ka san damuwar sa Ubangiji ka yaye masa ya Ubangiji gare ka muke roko bamu roka gurin waninka ba ka amsa mana addu'ar mu ka gafarta mana zanuban mu kar ka kama mu da laifuffukan mu ko kuma laifuffukan wasu daga cikin mu kai mai tausayi ne Ubangiji ka tausaya mana kai mai gafara ne Ubangiji ka gafarta mana akwai wanda aka shiga da ita CS a yanzu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa a yi cikin nasara a kare cikin nasara ya ceci lafiyarta da kuma lafiyar abun cikinta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته